Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da wannan lokaci. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ci gaba da cece kuce zuwa jiya Juma'a a tankiyar da suka shafe makonni suna yi kan kasar Ukraine, a kuma daidai lokacin da kasar Rasha ke barazanar yin ramuwar gayya ta amfani da karfin soji. Muddin NATO bata amince da bukatar janye wata karamar rundunar soji da ta girke a tsohuwar kasar Communist ta gabashin Turai, wadda yanzu kuma mamba ce a kungiyar ta NATO ba. Shugabannin jamhuriyoyi biyu da suka yi shelar ballewar su a Donbas sun yi kira ga 'yan kasashen su jiya Juma'a da su fara shirin tashi, sannan waɗanda kuma suke iyawa su saba makaman yakin su, sannan saura su tashi, kuma za a samar musu da kayan abinci da matsugunai a garin Rostov-on-Don na ƙasar Rasha. A wani jawabi ta gidan radio, shugaban Donetsk Denis Pushilin ya ce rayuka da kuma rayuwar mutanen mu sun shiga cikin hadari. Yayi zargin cewa shugaban Ukraine ya girke sojoji akan iyaka kuma a shirye yake ya bayar da umarnin kai hari, gargadin cewa a tashin ba wajibi bane. Jawaban shugabannin Donetsk da Luhansk da aka yada ta gidajen rediyon an nada ne tun kwanaki biyu da suka gabata, a cewar wasu kwararru kan yanayin bidiyo da suka yi nazarin kwayafayen bidiyon. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Leo Austin ya yi kiran da a sassauta tayar da jijiyoyin wuya game da rikicin na Ukraine a wata tattaunawa ta wayar tarho a jiya Juma'a da tukuran aikinsa na Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Austin ya yi kiran da a kai zuciya nesa a mayar da sojojin Rasha da ke zagaye da Ukraine zuwa sansanoninsu, a kuma shiga tattaunawar warware rigimar a diflomasiyance, a cewar sakataren yaɗa labarai John Kirby a wata takardar bayani. Wannan tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta yi shelar shirin atisayen rundunar soji masu sarrafa makaman nukiliya daga yau Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa zai jagoranci atisayen, wanda zai hada da jerin rawar daji ta harba makamai masu linzami masu iya tashi daga wata nahiyar zuwa wata, da kuma makamai masu linzami da ke iya sarrafa kansu, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. Rahotanni na nuna cewa jiya Juma'a 'yan sanda a Ottawa, kasar Canada, sun fara kama direbobin motocin dakon kaya waɗanda ke zanga-zanga kan wajibta yin rigakafin cutar corona da sauran tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar a kasar da suka fara tun makonni uku da suka gabata. Yayin da wasunsu ke sanye da rigunan yaƙi kuma ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu, 'yan sanda sun fara kokarin fatattakar su tun da daren ranar Alhamis, lokacin da aka ce sun kama jagororin zanga-zangar Tamara Leach da Chris Barber a wajejen gidan majalisar dokoki da ke babban birnin kasar. Hukumomi sun kuma killace wani babban sashi na tsakiyar birnin don hana mutane, ciki har da manema labarai, kutsawa ciki. Hukumar yada labarai ta Canada mai kula da kafofin yada labaran gwamnati ta ba da rahoton cewa an yi kaman, kuma 'yan sanda sun kafa sansanonin tsare mutane da dama a birnin. Mutane tara sun ɓace bayan da gobara ta tashi a wani jirgin ruwa da ya taso daga Girka zuwa Italiya da safiyar jiya Juma'a, kuma 'yan kwana-kwana sun yi ta ƙoƙarin ceto mutane da dama da suka makale cikin jirgin, a cewar hukumomi. Fasinjoji kimanin 240 da ma'aikata 51 ne ke cikin jirgin mai suna European Olympia mai dauke da tutar kasar Italiya lokacin da gobarar ta tashi, kuma jiragen ruwa masu ayyukan ceto sun yi cinkus a tsibirin Kofu inda aka girke motocin daukar majinyata. abin tamkar almara kamar abin da aka yi ne a Titanic, amma wannan da gaske ne. A cewar David Waller, wani direban motar dakon kaya wanda aka ceto kuma yake wani hotel a Kofo. Dangantakar China da Russia da ke dada zama ta kuddukud tana iya haifar da sakamako mai tsanani ta fuskar yankin kasa da siyasa da kuma tattalin arziki muddin rikicin Ukraine ya faskara, a cewar masu nazarin al'amura. Yayin da manyan kasashen biyu suka dada karfafa abin da suka kira dangantaka ta dalla-dalla mai matukar muhimmanci, China bata yi tayin bayar da cikakken goyon baya ga mamayar da Russia ka yi ma makwabciyarta da karfin soji ba. Kuma akwai alamomin da suka nuna cewa fannin shugabancin China ya damu saboda wannan arangamar soji da ka iya zama mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu ba zai haifar ma China da mai ido ba, a daidai lokacin da dangantakarta da Turai ke dada sukurkucewa kuma tattalin arzikinta ya fara gengedi. Jiya Juma'a, Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya himmantu ga ganin cewa shugaban sashin kula da haƙƙin ɗan adam na Majalisar Dinkin Duniyar ya kai ziyarar gane mu ido ta haƙiƙa a lardin Xinjiang na ƙasar China, inda tsararren 'yan ƙabilar Uyghur da Musulmi masu alaƙa da Turkiyya ke zaune. Zai ce ma China idan har ta gamsu cewa ba ta yin abin da mutane ke zargin cewa tana yi, zai fiye ma China ta samu ziyarar haƙiƙa ta babbar kwamishiniya, kuma za mu yi duk abin da muke iyawa don ganin cewa an yi hakan, a cewar Guterres. Ta ƙara da cewa muddin aka kasa yi, to lallai babbar kwamishiniyar za ta yanke shawara gwargwadon ikonta. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yi waɗannan kalaman ne a Jamus a wurin taron harkokin tsaro da ake yi a Munich, bayan da chairman din taron ambasada Wolfgang Ischanger ya tambaye shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Zamu leka karamar hukumar Mariga dake jihar Neja, inda ƴan bindiga dadi ke ci gaba da cin karansu babbaka. Ƴan bindiga dadin sun kai farmaki a wasu yankuna dake cikin karamar hukumar ta Mariga, inda suka yi awon gaba da wasu hakimai biyu da kuma dimbin jama'a. Rakiya Jibrin Aliyu, wato ya ce ga hakimin Gobe da ke karamar hukumar, ga kuma abin da take shaida mana.
Mun dai jiya muna zaune gida muka ji harbin bindiga, to sai ko ana batun da zai boye sai muka tunda ta ba hanyar bayan gida, to ashe shi lokacin yana nan zaune kofar gida, sai yara suna cewa ba ka tashi ka shiga gida, ba ka tashi ka shiga, so kahin ya tashi din, wasu suka zagaye ta wurin masallaci kenan, sai suka cin mashi, suka cire mai hulla sai aje shi gida kasa, sai suka cire mai agogo da komai dai haka dai. To daga nan muna dawa muka je muka samu wata farma kenan muka lallabe mu, muna da aka ya wuce da babanmu, sai aka ce to mun ta gidan a kulle gida, sai matan shi guda haka sai ta ciro hullun da aka kawo daga gida, daga nan sai aka rike gidan muka yi ta kina kuma kwana cikin gari gaskiya, ga baki ɗaya kowa hankalin shi ya tashi, kowa na ta kuka,
shi ma dan gidan hakimin Gobe wanda shi ma sha da kyar daga hannun ƴan bindigar ya mana kalan bayanin abin da ya gane wa idanunsa
saboda abin da ya faru da ni ni dai ina da shago bakin titi so tsakani na da su shago guda ce tsakani na da su ko da suka bo mashin 17 ba su yi halibi ba sai da suka kasa kansu biyu rabi suka yi cikin gari rabi suka yi gidan hakimi haka waɗanda suka zo daidai inda nake su suka yi halibi dan na tashi na sheka da gudu na bi ta bayan shago na na ci karo da su kuma sai na sake dawowa to a lokacin ne shi wanda ke nuna musu wurare yake su bi shi shi ne chairman ku bi shi to lokacin na hau kafa na muka tayi da su suna bi na mashin guda na cewa ka alibe ne to kuma jan haka nace to ai sai dai na fadi daga nan kenan na sheka na samu na shiga wani gida ina fadawa gidan sai na hau katanga sai na fada gidan zonal ko da yake gidan zonal ba kowa wannan na tsaya ina a tsugunna wurin nan suka dauko baba na shi hakimi kenan suka dauko shi suka sawo shi a mashin gaba na suka wuto suka wuce da shi ina labe da hakimin da wata kanwa na da jikan hakimi din su uku ina kallon lokacin da aka wuto da su bayan an wuce da su daga baya aka wuto da wani inyamuri wanda ke da kemas a nan wurin mu da kuma wani tsoho dan gudun hijira shi ma sannan sun dauki ma suka mashin guda 7 na jama'a
to yanzu tabbas hakimi na hannunsu da yake nan
dimun sai da suka buge shi a fadin shi ya fadi suka jawo shi kasa sannan suka rasha mashi dimun tsakani na da su duka bai wuce taki uku suka biyo ta gabana da shi ba su kira kowa ba tukun
bugu da kari a yankin gulbin boka ma dai da ke karamar kuma tamariga nan ma na ci gaba da dada na kudar su Umar S. Mahoro mazaunin wannan yanki ne ga kuma abin da yake cewa
a ranar Lahadi muna nan sai muka ji labarin cewa barayin daji sun fito daga bangaren Indago sun kitar sun yi yamman nan daga nan mutanen sai suka kama gudu saboda neman mafaka ana cikin haka din ko sai muka ji wasu labari kuma wasu sun fito daga shiyoyin sharadi a jiya mutanen mun suka ta abin nan gudu wayanda suka fito daga shiyoyin Indago suka biyo suka zo Hunyu suka zo Sabon Wuri suka wuto suka zo Kuimo daga nan suka shiga yammacin nan suka wuce shiyoyin dajin Magma daji bayan an gama wannan sai wayanda suka fito daga sharaje kuma suka shigo Katihu suka zo mazami daga mazami sai muka ji labarin cewa ai sun koma sai hankalin mutane ya kwanta mutane suka fara dawowa a ranar Lahadi kenan ana cin kasuwa
haka
to bayan ana cin kasuwa kuma sai kuma muka ji an ce ga sunan kuma sun dawo sun kawo daidai wani wuri da ake cewa Kara'a cikin kutar Gulbini haka sai suka gamu da wani bakan bare suka ce mishi ina ne hanyar da zai kai su bangaren Warari sai dai su biyo ta gulbi suka ce ba sa son shiga ta gulbi amma dai za su fita sai ce to ga hanyar daji sai suka raba suka yi ta Warari sai shiga dajin Kura suka yi bannan da za su yi a cikin dajin Kura sai suka ketara suka yi Mahula a Mahula muka samu labarin cewa sun kashe mutum biyu a can to ranan Litinin da safe sai suka zagayo suka zo da bakin gadan mu garan gulbin boka to anan ne kuma suka tabanna cikin ayyukan da ke nan da bai da mu akwai wasu gidaje da ke nan kitaran gada misalin karfe 10 kawai sai muka ji halbi bakin gada din kawai sai suka shigo cikin gari da masu suka suka kama halbi ganin haka sai muka je muka samu mafaka wasu kuma da Allah ya sa aka rutsa su suka zo har nan kofar gidan shi mahaifi na mai girma hakimin gulbin boka to a lokacin ina tare da shi hakimi yayi da ni in tafi in gudu na ci mishi a'a ba zan gudu ba ya ce a'a kada zo a yi biyu don shi yana da ganin cewa shi ya tsoho ba za su iya taba shi ba ni da tafi tunda ni mata shi ne kila suna a wannan ai ba tamu sai ni tashi na tafi bayan na je na dan gudu na dan shiga wani haki haka sai suka zo suka same shi suka ta dukan shi bayan sun duke shi sai mahaifiya ta jilla ta ji yana kuwa ita ma ta zo sai suka dauke suka sa shi san mashin ta su wuce da shi sai mahaifiya ta rike shi ce ba za su tafi da shi ba sai dai in ma za a kashe su ne sai dai a kashe su gaba daya sai suka tafi tun da haka ne duka kawo mashin sai aka dauke shi da shi da mahaifiya ta suka wuce suka je can ba cikin daji da suka je can daji sai wani ogan sai ce kai wannan tsofa ya tsofa da suka ce an shi ne mai garin garin yake to kura mai gari ne ya tsofarewa a aje shi sai aka aje shi ta kuce da ita mahaifiyar ta wa akalla dai sun dauki mutum 18 a cikin garin gulbin boka sun wuce da su maza 8 mata 10 a halin da ake ciki ko mutum guda daga ciki wanda aka dauka ba wanda aka sauko to kamar wani wanda suka bi ta Kuimo sun dauki mutum guda dan gulmo kashi ma again sun tafi da shi daji to Allah ya kaddara shekaran jiya bayan suna cikin abin nan barci ya kwashe su shi ma samu ya kutuwa daga hannun su to shi kai ne zai ce wa ya kutuwa hannun su wa'in ta mutum 18 da ke hannun su ba wanda ya fito da farko sun ce a kowane mutum guda idan muna son su zamu bada naira miliyan 20-20 to a cikin haka dai muka yi ta faman tangwasu ma ba su hakuri har aka dawo suka ce to gaba ɗaya mutanen garin gulbin boka sai mun ba su naira miliyan 20
gaba ɗaya mutanen gulbin boka
gabanin wanda aka kama din nan ba kuma za su go dai bayan dai ba sai dai in mu hada kudin gabaɗaya mu ba su sannan za su kuma mutanen mu to haka ne muka ta ba su hakuri har muka ce to zamu muka ta abin nan ciniki da su har Allah sa muka kai miliyan 10 to yanzu nan sun amince akan zamu ba su miliyan 10 sannan su kuma mutanen mu kun ranan da abin ya faru mun sanar da jami'an tsaro mai girma ce mun namar galan haka mai ma'ana honorable Ibrahim TU wanda aka sauke shi yana kan hanyar shi ma zai je zuru ya kawo ku mai yake jin wannan al'amarin shi ma da kiran ya juya da motar shi akwai number na emergency responder aka rarraba cewa idan mun samu irin haka mu sanar da su ni na sanar da su fiye da haka sai nake tunani lokaci muna bayani da mutanen na ga musu ga halin da ake ciki ga situation da ake ciki sannan mun sanar da duk wani jami'in tsaro da ake tunani za mu sanar da mun sanar da commissioner of police na Niger State don muna da wani abin da za mu yi sanar da shi mun kuma sanar da shi shima
to ka ce sun dudduki shi mai girman hakimi kamar yadda wani irin hali yake ciki to a halin gaskiya bayan sun sako shi muka dauke shi muka idan da yake hanyar kwantagora sun dace a wajen kuma din ba halin abin da muna so mu kai shi asibiti sai ba mu samu damar kai shi ta wurin ba sai mu kai shi asibitin Rijau to a can Rijau a can ne aka dan yi jiyan shi na dan lokaci ya zauna gidan sarki mai martaba sarkin Bauchi a nan ne ma ciyamma na Rijalu Hagame ya zo ya diba shi ya ba shi gudunmuwar naira 50,000 domin a yi treatment na shi to bayan haka da muka ga abin ya dan lafa sai muka dauko shi ya zo ne yana nan kwantagora a asibitin Tagwai to a halin gaskiya karamar hukumar Marigal muna cikin wani kukuba wallahi gaba daya Marigal Hagame babu inda ke da kwanciyar hankali kwata-kwata don Allah yanzu a garo ne ke karamar hukumar Marigal Hagame wa'inda suka bar garuruwan nan suna zama kango sun fi karin 200 tsakani da Allah don a garin Gulmbok kai zunnan idan zaka shigo garin Gulmbok don ina magana nan ina cikin garin Gulmbok kai mutanen da ke cikin garin Gulmbok ba su fi mutum 100 ba a yanzu nan don garin Gulmbok gaba ta watsi male kauyukan da ke zagaye da ita duka babu inda zaka samu mutum 5 ma a cikin kauyukan da ke cikin
to shin kowane matakai mahukunta ke dauka kan wannan al'amari honorable Abbas Adamu shine shugaban karamar hukumar ta Mariga da kuma abin da ke cewa
lokacin da muka samu kira Zakari da yake duddube yamma ya riga yayi don an kira ni ne kusan karfe 6 na yamma so kuma nayi kokari nayi contacting shi commissioner for local government ya tambaye ni na sanar da area commander na yanki na nace to na sanar da shi amma abin da yace min a kwantagora zuwa Bobi yana da nisa haka sai a kawo dauki bai wasu jami'an tsaro da suke a kasuwan Garba to an musu magana su taso su yi kokari su kawo dauki zuwa wurin da yake suna kusa da Bobi amma duba da duhu ya riga ya fara a wannan lokacin da sakon su taso ya zo kuma a kasan ainihin bandit din suna da dubaru da yawa
haka
yanayin ambush
na'am kwantan bauna
sai kwantan bauna
haka
to wannan yasa dai suka yi ta shawarwari akan suna gudun tun daddare ya riga ya yi ba su san ina za su yi kitibi da su ba gashi kuma ba su da yawa
haka
to wannan dai shi yasa aka kai zuwa har barayin ainihin bandit din suka fita ba su samu isa garin Bobi din ba alhamdulillahi ba su halaka ko mutum ɗaya ba a samu asarar rayuka ba amma dai an samu na samu labarin ɗaukan al'umma a cikin garin musamman ma kaga kamar shi hakimin district din wanda yake zaune a cikin garin Bobi ainihin Bobi gari sun rutsa da shi da kuma iyalin shi akwai mata da kuma ƴaƴa akwai matan makwauta kuma ɗiyan abokan arziki na samantakewa na shi kalla dai abinda dai jiya zuwa yau suka gaya mini akwai wajen mutum 7 a hannunsu su duk da ina jin ta wasu labaran kuma sun fi haka nan so wanda dai na samu tabbaci kenan
yanzu akwai tabbaci an ɗauki shi hakimin Bobi kenan a harin da aka yi
a wannan tabbataccen magana shafin patrol din na farko da aka yi mun samu haɗin kan ainihin jami'an daga sama sun turo muna wasu jami'an tsaro na soja sojoji da suke a local government sun zo da makamai na zamani kuma Allah ya sa an yi nasara a tattakan su wancan patrol din na farko. So daga wannan kuma abin ya ja hankalin ɗan bindigan sun ƙara matsakaini tun daga wannan nasaran da aka yi kansu zuwa yau kusan kullum mashin 300-400. So in har ba irin wannan motocin yakin aka turo na zamani ba domin jami'an tsaron mu suna kokari mahimmin barayin nan da bindigogi suke zuwa kala-kala mu ko jami'an tsaron mu iyakarsu AK-47.
Na'am.
To kaga bai yiwuwa mu ta tura su da AK-47 suna tarban su ana ta rasa rayukansu amma da za a taimaka muna duk da bai muna ta iya kokari wajen kai koken kuma an ce za a yi daga gwamnatin jiha. Gaskiya al'ummar karamar hukumar Mariga suna cikin wani mawuyacin hali a yanzu.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ka gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tumaturu assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na dan gari, shirin da ke da hadin gwiwa da gidan rediyon nagarta murya hakan jama'a da kuma murya Amurka dake Washington DC, kuma Colombia. Sunana Nasiru Yakubu Nero.
Ga da ragayen mamma tan sha ai.
Zamu fara shirin ne da tarihin wani gari a karamar hukumar Igabi dake jihar Kaduna. Sunan wannan gari kuwa Gadargayan. Haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi, daga nan zamu ci gaba da tambayoyi akan abinda muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari. Labai minista kake sunanka?
Sunana da kake tambaya na sunana Muhammad Shu'aibu Gadargayan. Wannan shine sunana da aka sani na da shi.
Tamso kadan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari, ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari, mene takaitaccen tarihin wannan gari na Gadargayan?
To tarihin wannan gari Gadargayan gari ne dan karamin gari, amma Allah albarkace shi da albarkato na kasa wanda duk jama'a suke so, musamman abin da biyu shafi noma akwai shi a garin Gadargayan. A doya ne, tumatir ne, albasa ne, masara ne, gero ne, dawa ne, shinkafa ne, ibulu ne, duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka Gadargayan. Saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna, saboda yadda kasuwar Gadargayan take cika ba a Najeriya kawai ba, har kasashen waje sukan zo garin Gadargayan su sai amfanin gona.
Menene yasa su garin nan ya samu suna ya hagu da biyu Gadargayan da kofar shanu?
To Gadargayan dai kowa sani inda aka ce Gadargayan, gari ne mai kogi, kogi mai albarka, gari ne mai kifi, akan zo a samu kifi ko da wannan lokaci ka zo kana bukatar kifi a Gadargayan, in Allah ya yarda za ka samu wannan kifi. Na biyu kuma kamar yadda na faɗa, duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a Gadargayan insha Allah.
Wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru na da ka tabbai?
Akalla zai kai kimanin shekara 150 akalla kenan, dan dan kankanin gari ne Allah ya bunkasa shi.
Kai magana abubuwan da a iya samu, menene kuka alfahari da shi cewa da an zo Gadargayan gashi kuke alfahari da shi, wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar Kaduna?
Duk abin da ka sani na amfanin gona, har ma'adanai ga duwatsu nan a garin Gadargayan gundumar Fanshanu, ga kuma kamar yadda sa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantan su duk abin da ake bukata insha Allah da an dogara ga yanzu a sami
akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi ayya ce da gama tana da fari kasuwanci
ah muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayar ana sayarwa insha Allah in ka dogara ga yanzu ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsu kudi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita
kimanin wasu kwanaki ne kasuwar take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar daga ina da ina da ina suke zuwa
to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Niger suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga a Nigeria kuma Niger Kano Zamfara Katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadan gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fede yadda kake tsammani
ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta fi muku zuwa kwari
to babbar matsalan mu ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta fi shekara 100 amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani
kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa
babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta in ka ganshi an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma wanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi rasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi
a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da ke wayanta da kuma
ƙwarai kuwa har da na ba Kaduna kawai ba har kasashen waje ina gaya maka balle jihohi kawayen mu ƙasan Cameroon daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana
wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi
noma shine babban sana'a mu da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji manya da ta kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe
Alhaji Muhammad Shehu ga daga ta ce garin ya kai shekara 150 kai yanzu shekarun ka kai kimanin nawa
kallon yanzu na da shekara 88
to yanzu ma iya cewa akwai tsaran ka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan
akwai amma ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan gayan
kenan ka gaje ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga ci gaba
alhamdulillah mun gaje yau mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullun ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taba sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya
Alhaji Muhammad Shu'aibu gadar gayan kenan da Tijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunan su da kuma irin abin da yake damun su a matsayin su na al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba a madadin gidan radio na ga tamar hada kan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC kundin Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero
kai na fara kitan shi ai mu ya tambu nan ga nan
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.